الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة bayan haka wannan shine darasi na farko a cikin wannan littafi mai albarka wanda ya shahara da al-hamziyya haka ya shahara a bakunan mutane amma sunan sa na hakika wanda shi mai littafin ya samai ummul qura ngani ko fi madhi khairil bariya yadda ya sama littafin sa suna kenan wato ya ce ummul qura ana nufin makka garin makka shi yake kira ummul qura kuma yadda alqur'ani ya kira ta to an ce ya jingina sunan littafin nashi ga ainihin garin makka saboda lura da abin da littafin ya kunsa na rayuwar annabi tun daga haihuwarsa halayensa yabonsa da dabi'unsa da komai to shi yasa sai kira shi da suna ummul qura wasu kuma cikin malamai suna karawa da cewa afdalul qira afdalul qira liqurra'i ummul qura akwai masu rubuta wannan suna afdalul qira liqurra'i ummul qura wato mafi falalar abincin bako ko baki da ake shiryawa shine al-qira garar baki ga makaranta na ainihin garin makka akwai ibnu hajar al-haytami ya rubuta sharhi mai kyau a wannan littafi wanda ya sa mai suna al-minahul makkiyya fi sharh al-hamziyya al-minahu al-makkiyya fi sharh al-hamziyya to a ciki shi haka ya kira littafin da afdalul qira liqurra'i ummul qura amma dai abin da ya shahara daga shi mai littafin ummul qura kawai huwa al-qariyu huwa garuruwa gaba ɗaya ita ce makka la'akari da yadda abin ya kunsa amma abin da ya shahara shi wannan littafin shine al-hamziyya mafi yawanci wasu in ba kashi al-hamziyya ba sa gane ba amma ba shi ne sunansa ne in ka ba an fahimta yawa kasan so tari mutun zai shahara da wani lakabi alhali kuma ba shine sunansa ne in ka ba ana samu irin haka nan ko to dalilin da yasa ake kiran sa da al-hamziyya saboda kowane baiti yana karewa da hamza karshen sa kowane baiti in ka duba zaka ga hamza ne karshe tun daga farkon kasida din har zuwa karshe shi yasa aka kira ta da al-hamziyya wadda baitocin ta suke karewa da harafin hamza marubuci wannan littafi shine Muhammad ibn Sa'id al-Busiri shi dai wanda ya rubuta al-Burda shi ya sake kuma rubuta wannan littafi saboda haka mutum ɗaya ne Muhammad dan Sa'id al-Busiri ane mai nisba da garin wannan ane masa nisba da al-Busiri la'akari da garin su an fahimta ko saboda haka sunan gari ne saboda haka wannan kasida tana da muhimmanci matuƙa tana da lugogi wanda ta dara ma al-Burda kalmomi masu kwari sosai masu nauyi sannan ita ta yi bayani da sharhi da kawo abubuwa saboda al-Burda al-Burda akwai takaita abubuwa a ciki illa dai ita al-Burda ta fi shahara sama ga wannan za ka ga ita al-Burda masu maulidi sun fi yawan karanta ta domin ta fi saukin karatu wazaninta na ilmul arut ya fi sauki sama ga na shi al-hamziyya za ka ga mafi yawanci wasu ma sun haddace ta ita alburda din. To ita wannan wazaninta ana kiran sa da baharul khafif. Muna da auzan nawakoki kusan 16. To daga cikin su akwai ma'aunin da ake kira baharul khafif. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu, wannan shine mizani, shine ma'auni. Fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu fa'ilatun mustaf'ilun fa'ilatu, an gani shi kira baharul khafif. Saboda haka da wannan ma'auni ne yayi amfani da shi ya wace wannan kasida ta alhamziya tun daga farko har ƙarshe. A suna zaka ga kamar yana da sauki, amma dai zaka kuma yanayin rera baitocin zaka ga kamar akwai dan wahala, amma yana da cikin ma'aunai masu sauki na rubuta waƙe, musamman in yabo zaka yi, kila zaka yi garin ku ko zaka yi wani mutum ko abin da ya kama da wannan. To yana da sauki kwarai da gaske, illa dai wanda yafi sauki shine baharul rajaz. Rajaz shi yasa malaman ilmul arus suke kira ne da himarul shu'ara, saboda shi komi lalacin mutum yana iya rera, yana iya rubuta waka da shi baharul rajaz, an gani. Wa min al-buhuri wa min al-arjazi baharun yaskhul mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun, shine ma'auninsa mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Rajaz kenan. Akwai baharul basit, shi ba yana da sauki, mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun. Kamar dai wanda yake komai sauki shine ar-rajaz. Wasu ba la ganin ma ba waki ba. Ibaru shi'ara jakin mawaka, komi raunin adibi, komi raunin adibi, to yana iya abin nan. Kuma za ka ga duk kasidun da ake rubutawa musamman ashiru ta'alimi za ka ga ar-rajaz, kama alfiyatu bin malik rajaz ne yayi, an gani mafi yawanci. Haka alfiyatu ta ita ma ta al-Imam Suyuti rajaz ne, tun daga ta hadisi har ta nahwu rajaz ne. Saboda haka yafi sauki, yana da kyau mutum ya yi amfani da shi ya dan fara rubuta wasu abubuwa a hankali a hankali. In ka kware a wannan ma'auni shikenan sai ka ƙara ba gaba, ko ka je ga baharul basit ko kuma ka je ga shi baharul khafif, an gani. Yawwa, akwai baharul tawil, duk dai kan mu hada wani wata gona ta daban. To wannan baka zama dalibin ilimi cikakke dole sai ka san wannan. Akwai ulum guda 15 da ake bukata ga dalibin ilimi, ilmomi guda 15. Cikin su akwai ilmul arud wal qawafi, ilimin da misali makarantar nan kawai kana iya zama dai ka waƙe ta, kila kai baiti 100 ko 150 ko 200 ko 30, ya gurgudun dai ma badalata abin da ya bayyana gare ka. Da fatar an gane. To yau amma karanta waƙen jilali ba ma wai mutum shi karan kan shi ya zauna. Jinali, to haka ake so, yana da amfani, saboda suna cewa in ana buƙatar saurin haddace abu to shine waƙe. Idan littafi akwai waƙensa, akwai kuma nasar ɗinsa, to inda sun haka ka haddace, to in waƙa ne ya fi so in harda. Ina fatar an gane. Shi kawai nazmi, shi nasar abin da a fa'ida sa saurin fahimta, dan da nan za ka iya fahimta, amma yana da wahala harda. Wanda da sauƙin ka haddace shi shine waƙe. na bakarar gani shi yasa ana son mutum ya saba ma kokolwa tai da haddace baitoci kala kala daban-daban kuma kowane janibi tun daga alfiyat ne nan kala kala ana hawo ga alfiyoyi nan a ulumul qur'an akwai alfiyoyi shehu abdullahi wanda ya rubuta miftahut tafsir baiti dubu da wani abu akan ilimin ulumul qur'an usulut tafsir a usulul fiqh akwai akwai alfiyatul usul tashi da ya rubuta shi ma baiti dubu da wani abu to kar mu zauna kara zubi to ra ka kai ma tashi za ka yi ka harraka ka dan motsa kai wani abu tunda akwai lokaci ko ya je kun yi shu akwai lokacin da za ka yi wani abu Allah ya sauka بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم يتي ذا مفار ونن قصيدة دنيما تيمكم الله الرحمن بيشككي الرحمة بقوة الرحيم بيشككي الجنقين بباين سمومني ما سيماني وصلى الله Allah ya dada salati ala sayyidina akan shugabanmu annabi Muhammad salatin Allah akan annabi ko akan kowane bawa shine suka ce sana'uhu alaihi fil mala'il a'la shine Allah ya yabe ka cikin jama'ar dake tare da shi sune mala'iku to yabon da Allah zai maka an gani wannan shi ake kira salati daga ubangiji kenan mu kuma a wurin mahalitu addu'a ne roko ne muhammadin annabi muhammad wa alihi an kira shi muhammad saboda me daga alhamduni alhamdu shine godiya an gani to an kira shi muhammad suka ce saboda kowa na gode ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya cancanta kowa ya gode masa wa alihi da iyalan gidansa wa sallama kuma Allah ya ƙara aminci gare shi yace kaifa tarqa ruqiyatal anbiya ya sama'an ma tawalat ha sama'u lam yusawu ka fi ulaka wa qad hala سنم منك دونهم وسناؤ إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها ومنها لآدم الأسماء لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قومها بك الأنبياء تتباهى بك العصور وتسمو بك علياء بعدها علياء وبدا للوجود منك كريم من كريم آباؤه كرماء نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا إقد سودد وفخار أنت فيه اليتيمة الأصماء كيف ترقى رقيك كيف ترقى فاعلات رقيك المستفعل انبياء فاعل غزن يا بتو يعني سي كاونا بيتي مثالي ان باكا بيتي داي كو بي كو اكو اكا سي كجي كاونا شي ها sai kai kokari ka gano wani irin bahari sannan baharin me ya shige shi akwai illoli akwai al'ilal wazzahafat ko babu to ta wannan hanya zaka iya gano kasida kaza daga bahari kaza ce ko da ba kai ka rubuta ta ba ko da baka taba ganin ta ba sai rana an gane ko yawwa kaifa tarqa mustafil fa'ilatun ruqiyakal mustafilun anbiya'u mustafil fa'ilatun to haka har zuwa ƙarshe yace al-anbiya jam'u nabiyyi yace al-anbiya jam'i ne na nabiyyu taron annabawa gaba daya kaifa tayaya tarqa za su hau mataki na daraja ruqiyaka irin wanda kai annabi ka hau nan ba zai yi ba sun ce istifham ne bi ma'anan nafyi wa ta'ajjub wato akwai mamaki a ce wani annabi ko duk taron annabawan da Allah ya turo a ce wai sun taka daraja sun taka mataki sun taka wani matsayi irin wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya taka karamin misali mai irajin da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hawan sama ta ɗaya har zuwa ta bakwai har zuwa al'arshin Allah akwai annabin da ya hau wannan mataki to shine al-Busiri yake magana akai kaga wannan yana nuni akan ni yabo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama to shine sai ce ya sama'an yake sama'u wannan na kira ce makasuda ya sama'an yake sama'u ma tawalat ha sama'u wadda babu wata sama da take gwada tsawo da ita wajen daraja da kima da daraja wadda istiara ce da kuma jinasi sama'u ta farko yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istiara ce miyasa ya kira annabi da sama saboda daukakar manzon Allah da matsayinsa saboda sama a sama take ko sunanta ma ya bayyana daukakarta kamar yadda in mutum ya cika ya koshi a ilimi sai ka kira shi ilmu al-ilmu ai fulano ilmu kai wani kan ai ilimi in mutum ya cika da ilimi to haka saboda daukakar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake da shi to shi yasa sai kira sama ma a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam sama'u shi kuma na karshe yana nufin sauran rubuwar annabawa saboda haka sama ta farko ba a samu wata sama wadda ta gwada daraja da fifiko da daukaka da ita ba wato yana sai ya ce maka annabi sallallahu alaihi wasallama ba a samu wani annabi da ya gwada tsawo ko ya gwada girma da kima tare da shi wala ala gira ne isti'ara a ilimin balaga sannan kuma ana kiran shi jinasi shi ne a kawo kalmomi guda biyu iri daya amma ko wani ma'anar sa daban wannan yana nan da yawa a Qur'ani shi ake kira al-jinas an gane shi ma wannan yana nuni akan me akan yabo ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka yake sama yana nufin manzon Allah ma tawalat hasama wadda ba a samu wata sama ta gwada tsawo da ita ba ma'ana ya kai wannan annabi mai girma mai daraja mai kima wanda ba a taba samu wani annabi da ya gwada kafada da shi ba a taba samu ba wani annabi da ya taba kwatanta kai ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to in ba a samu wani annabi ya haka mun ba da aula wanda ba annabi ba ko min babu aula shi sa tun farko sai fara maka da istifham lima wanda yake dauke da ma'anar nafayi da kuma ta'ajjubi shi lafazin kaif yakan zo da ma'anar istifham kamar anan kamar kace kaifa zaidu wala istifhami ya zaidu yake sai yakan zo da ma'anar alhal binciken hali kaifa anta ma'ana ya halinka ba kai yanzu yake tambaya ba yanayinka an fahimta to a'a kaifa anta wannan khabar ne ana kiransa khabariya yanzu da suka bashi labarin kanka kaifa jaa zaidun ya zaidu yazo wannan shine hal to amma anan yana nufin al-istifham wanda yake dauke da ma'anar an-nafy wa ta'ajjub sai ce lam yusawuka su ha annabawan ad-dhamiru ya'udu ila al-anbiya annabawan nan ba su yi daidai da kai ba fi ulaka wajen darajojinka da matsayi wanda Allah ya baka al-ula jam'u al-ya'u al-ula darajoji jam'i ne na al-ya'u daukaka to annabawan nan ba su yi daidai da kai ba wajen darajojinka to kamar ka tambaye shi ni ad-dalilin da yasa hakan ya samu har annabawa ba su yi daidai da annabi sallallahu alaihi wasallama a darajojin shi ba sai ya ce saboda wa qari hala sana minka akwai wani haske da yayi ya zama shamaki minka daga gare ka kai annabi dunahum wanda yake tsakaninka da su wannan hasken sai ya zama shamaki wanda ya hana su zama daidai da kai wasana'u da kuma wata daraja wadda Allah ya kebance ka da ita wannan shi adalin da yasa ba a samu wani annabi yayi daidai da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili na farko shine wani shamaki aka samu na haske da wani shamaki na daukaka sai shamakance annabawa ya shamakance annabi sallallahu alaihi wasallama sauraron rubor annabawa to shi yasa ba su yi daidai da shi ba to kaga wannan mubalaga ce wajen yabo sai aka fara maka da waɗanda suka fi kowa kima da daraja a duniya su ne annabawa aka ce to su ma ba su kama kafarsa ba to bale wanda ba kaga yanda shi da ma ya san ba annabi bane kaga ba ta tashi ake yi ba sai kamar ka mai tambaya to ai muna ganin malamai na ba da misalin sifofin annabi sifatai kaza irin su kyauta irin su kunya irin su afuwa da sauransu ana samu ko sai ce to ai wannan ba komai bane innama masal kawai su ba su bayanin sifofin manzon Allah sun ba da misali ne sifatika ga sifofinka kai annabi sallallahu alaihi wasallama linnasi ga mutane misaltawa na kawai sun kai ba hakika sun ka faɗa ba duk wanda zai bayanin sifofin manzon Allah to sai dai ya bada hoto ya bada sura amma bai sai ya kawo hakikanin abin nan kamar yadda muka karanta a cikin al-burda a'ayyal wara fahimu ma'ana fahimtar ma'anar hakikanin annabi sallallahu alaihi wasallama ta gaji yadda halittun duniya gaba daya sai yace da kai kama masalal ma'u shine fa'ili kama masalal ma'u kamar yadda ruwa na teku ko na gulbi suke dauko hoton annujuma taurari idan ka je ga gulbi misali da daddare in akwai hasken wata in ka duba cikin ruwa sai ka dinga ganin ne taurari a ciki to ai hoto ne ba hakikanin taurarin ne ruwan sun ka dauko ma hoton sa ba don sun fi haka nan girma ko kuma sun fi haka nan haske ko ba haka ba to haka su ma malamai da suka yi rubuce da masu yabon annabi da masu bayanin sifofin annabi kawai hoto suke faɗa ba su isa su kawo hakika ba kaga wannan yana nuna ni annabi ba karami bane eh kamar yadda wani ke fada sanin annabi na gaske to sai dai mahaliccin sa shi dai ya san abin da ya halitta anta misbahu kulli fadlin annabi kai ne fitila ta dukkanin wata falala duk wata falala to annabi shine ya haskaka ta dan shi yazo da alkhairin duniya da na lahira saboda yazo da alqur'ani yazo da musulunci duk wani wanda ke takama da wata daraja da wata falala a musulunci sai saboda annabi ba dan da annabi ya bayyana ba ya isa ma ya motsa bai isa ba an gani to sai ka koma can ƙarshe al-adwa jam'i ne na dau wato haske na shari'a da haske na gaskiya fama tasduru ai ba su bayyana ba illa an dau'ika sai daga haskenka kai annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ha gani da wani haske da shari'a da yake akai ko haske na gaskiya da yake riko da ita to mafarin wannan hasken ne daga hasken annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sai yace kai laka zatul ulumi kai ke da hakikanin ilmomi min alamil ghaibi ba alimi bane min alami al-ghaibi daga halittun da aboye akwai abu halittu da aboye wanda kowa bai san da su ba amma Allah ta'ala ya sanar da annabin sa sallallahu alaihi wa sallam to da haka ya ce maka annabi ya san gaibi kace eh ya sani cikin gaibobin da Allah ta'ala ya sanar da shi ba bin jayayya bane abinda kuma Allah bai sanar da shi bai san shi ba dan bai yiwa a ce annabi ya san komai wannan sifa ce ta Allah in kace annabi komai ya sani to ka dauko matsayin Allah ka eh aba abin jayayya bane annabi tabbas ya san gaibi cikin gaibin da Allah ta'ala ya sanar da shi yanzu shi a wurin sa ba gaibi bane amma wanda bai sani ba to shi hawaye gaibi ne a wurin sa abinda kai ka sani wancan bai san shi ba to gaibi ne a wurin sa shi amma kai a wurin ka ba gaibi bane surata al-ghaibul mutlaq cikakken gaibi ba wanda ya san shi illa Allah amman ghaibul al-ghaibul muqayyad gaidi gaibi qayyadadde wannan Allah yana iya sanar da wasu bayi daga cikin bayansa sai yake cewa wa minha daga cikin ilmomin da Allah ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yace al-asma'u akwai sunayen nan da Allah ya sanar da li adama annabi adam wa'allama adama al-asma'a kullaha to haddasu Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam shi bambancin ilimin annabi da na annabi adam shi annabi adam sunayensu an ka sanar da shi kaza sunan shi kaza ana aiki da shi kaza kaza sunan sa kaza amma shi kuma annabi Muhammad sai Allah ya sanar da shi hakikanin wayannan ababin da hikimomin da yasa Allah ya halicce su wanda shi annabi adam bai da wanga ilimi shi abinda yake bagada akai ai ilimin annabi ba karami bane sai yace lam tazal ko to lam tazal baka gushe ba fi dama'iril kauni wato a cikin sitira ta halittu ko cikin ababen koyo na halittu tuhtaru laka ana taimaka zaben al'umma hatu iyaye mata wal aba'u da iyaye maza abin da yake nufi a tun daga mahaifin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa annabi adam an gani annabi yana da silsila tun daga mahaifinsa abdullahi har zuwa annabi adam to haka tun daga kakansa na farko shine annabi adam da ɗansa wanda a zuriyar sa annabi sallallahu alaihi wasallama a hito ana kiransa shisu dawa matarsa shi annabi adam malaman tarihi suka ce ta haifi ba mutum 40 kuma bibbi take haifawa namiji da mace namiji da mace saboda haka ta yi ciki 20 sai ta haifi mutum 40 amma da ta zo haihuwar shi su shi kade ta haifa shi kuma shi su ta karkashin sa ne ta zuriyar sa ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito to kaga tunnan sai Allah ya fara zaba mai kaka na biyu ko uba na biyu banda mahaifin sa na farko annabi Adam shine shi su da aka zo haihuwar sa ba a haife shi da wata mace ba to haka aka ci gaba da zaba ma annabi sallallahu alaihi wasallama iyaye da kakanni har an ga kai zuwa gaba haifinsa Abdullahi ba wanda ke da wannan silsila mai kyau in ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yasa malamai suka ce dukkanin kakanninsa gaba ɗaya ba wanda ya fito ta hanyar zina tun daga Abdullahi har zuwa shi shi su ne ba wanda aka haifa ta hanyar zina kowa an haife shi ne ta hanyar aure wanda sauran rubuwar mutane ba haka ba ne wani da an bar kaka ne na biyu to tarihin ba kyau tarihin ba kyau eh to shi ne abin da yake magana a da baka gushe ba fi zama'il al-kauni cikin boyayyun halittu tuktaru lakal ummahatu ko a ci ko zama'il yana daukar tsatsu tsatsun mazaje da kuma mahaifinnin mata wato baka gushe ba a cikin mahaifinnin iyaye mata da tsatsun mazaje wato na iyaye da kakanninka tuktaru lakal ummahatu ana ta zaba maka iyaye mata kuma da bangaren uba da bangaren uwa duka abun ɗaya ne ba wai zabin ya takaita ga bangaren iyaye maza ba a hatta bangaren iyayensa mata shi ma tun daga mahaifiyar shi an gane aminatu har zuwa gana na Hawwa'u haka zabin yake ba wata mata wadda aka haifa ta hanyar zina babu yace ma mabat fatratun wani fili minar rusuli ko wani lokaci minar rusuli daga manzanni ma mabat bata wuce ba illa basharat qaumaha al-anbiya illa face al-anbiya annabawa basharat sai sun yi bushara qaumaha ga mutanansu bika da tsahuwar ga kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani manzo tun daga manzo na farko annabi Nuh duk manzon da Allah ya aika sai ya yi bishara kan cewa annabi Muhammad yana nan tafi akwai wani annabi da Allah zai turo nan gaba sai dai ban san lokacin da zai zo ba amma dai yana nan tafi ya an ce fatara shine tsakanin mutuwar manzo kamin a turo wani manzo da zai biyo bayan sa to wannan feeling wannan period din ita ake kira fatara an gane yawa wa'inda suka rayu a wa'incan a wannan lokaci su ba su hadu da annabin da ya gabace su ba sannan annabin da ya zo daga baya kuma bai isko su ba to su ake kira ahlul fatara su ake magana akan ahlul fatara su ba a cewa ƴan wuta ne ko ƴan kaza ne don da awa bata zo musu ba wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula to su ba turo musu manzo ba kaga ba za ka ce kafirai ba ne sannan al'usur lokuta gaba ɗaya ka tabaha bika suna alfahari bika da samuwarka tun kafuwar duniya babu wani zamani face sai da ya yi takama ina za a ce cikinsa ka bayyana amma ba su samu ba sai mu namu zamani wannan zamani namu na al'ummarsa kowane zamani tun kafuwar duniya to kowane zamani yana alfahari da a ce bai annabi ya bayyana a cikinsa tun lokacin da su waɗancan manzannin suke ba mutanensu bishara manzo kaza mai sifa kaza da kaza zai zo to mutanen wannan zamanin suna alfahari kai ina za a ce ina ma za a ce zamanin mu ya bayyana wannan irin alkhairi sanne ce wa tasmu bika al-yawm daraja tana karuwa gare ka ba'da ha al-yawm bayan ta kuma wata daukaka shi annabi sifarsa in Allah ya bashi tun sadde aka bashi risala to duk wani matsayi da za a bashi yafi wanda anka bashi jiya ko shekaran jiya wanda za a bashi gobe yafi na yau haka haka annabi yake sabanin sauran mutane ko sauran mutane ba haka suke ba yana yau anka baka matsayi yanzu bayan wata shekara wanda za a baka bai kai to shi annabi ba haka bane duk darajar da Allah ya bashi to wanda za ta biyo baya sai ta fi waccan shine watasmu bika al-ya'u ba'daha al-ya'u sannan wabada karimun minka wani mai karamci ya bayyana minka kai min din nan bayaniya ce ya nufin kai annabi mai karamci wabada ya bayyana lil wujudi ga halittu gaba daya duk duniya ba wanda ya kai karamcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma min karimin wanda kai ka fito ne daga wani mai karamci shine wa shine Abdullahi aba'uhu iyayensa kurama'u su ma masu karamci jam'u kare saboda haka siffar karamci ba annabi ya takaita da ita ba kadai har da iyayensa sai ya ce kai nasabun dangantakarka silsila ta nasabaka kai annabi sallallahu alaihi wasallama mai kallo in ya kalla ko kai mai karatu da zaka karanta ta hasibul ula zaka yi tsammanin wasu irin darajoji ne bihulahu saboda kawar wannan nasaba din irin yadda Allah ya kawata wannan nasaba din zaka tun daga shi su har zuwa Abdullahi duk wanda za a dauko ai maka tarihi ne sai kaga ba matsala in ana baka tarihi ne ana baka halayensa da dabi'unsa sai kaga duk wata sifa mai kyau duk wani karamci wannan bawan Allah ya tattara ta aga nasaba ta girba ko to shine yace da zaka karanta wannan dangantaka ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ka karanta tarihin kakanninsa da iyayensa to zaka yi tsammanin wasu irin darajoji ne Allah ya tara sai yace al-jawza'u wanda wannan darajar ta nasabar sa yayi kama da wani masaukin taurari da ake kira al-jawza'u wani buruj wurin da taurari ke sauka manazilun najum an gane da shi na alqur'ani wasaba'i zatul buruj to al-buruj shine wuraren da su taurari dan yawo suke yi suna tafiya to akwai inda suke sauka to wannan masaukin shi ake kira buruj duk yawan su can suke zuwa su taru su sauka dukan su to sai ce yadda nasabar manzon Allah ta cika da kyau da ban sha'awa saboda adon da take da shi kamar ka ce masaukin taurari da ake kira al-jawza'u qalladat hanujuma ya ratara ta yawa tawa kanta abin wuya ne da taurarin ta wato bayan taurarin sun sauka inda take sai ta dauke su ta rata ya su a waya kaga za ta yi haske saboda taurari na da haske ko ka kalle shi ma to ina da an tara su gaba ɗaya kuma an yi abin waya da su an rata ya su a waya iya ka haske annan to irin wannan hasken da daraja da daukaka za ka yi tsammani ita ma nasabar manzo Allah in ka karanta ta yi kama da wannan yace habbaza iqidu sudadin iqidu abin waya ko sarka ko wani munduwa duk wani abu wanda za a rata ya a waya na lu'lu'u saboda kawa da ado shi kira iqidu bi kasril ayn wa iskanil qaf iqidu sudadi abin lu'ulu na ratayawa a wuya su udadi na shugabanci habbaza ma dallarishi wa fakhari da kuma abin alfahari wato ita nasabar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka take da kasa abin waya na lu'ulu za ga mace ko namiji in ya sashi sai kaga ya kara kyau in ma yana da kyau in ma bai da kyau sai kaga yayi kyau to shine yace wannan dangantaka ta manzo sallallahu alaihi wasallama wadda ta yi kama da lu'ulu na shugabanci habba za ma da ladishi wa fakharin kuma na abai alfahari da takama anta fihi wanda kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka fito a cikin wannan dangantaka din wanda wannan abin rata yawan al-yatimatu wanda yake kwaya ɗaya ne ba irinsa da mai an ce al-yatim shine wanda ba allazi la shabiha lahu wanda ba wanda yayi kama da shi shi ake kira al-yatim al-fard wanda yake kwaya ɗaya cilo wanda ba irinsa an fahimta to al-yatim sifa ce na iqidu ma'ana wannan lu'ulu wanda babu irinsa ta fuskar kyau da kalkali al-asma'u kuma wanda yake a rufe yake an tsare shi ba amma bude shi da fili ba dan shi lu'ulu in yana rufe lokacin da aka debo shi a cikin teku to yafi kyau sama da an ka bude gidan da za aka fidda shi ga fili al-asma' daga isma'i isma' shine tsari ko kariya yace wa muhayyan kashams wa muhayyan madal madal da abin ganawa ita ce fuska an gani an kira ta abin ganawa saboda duk wanda zaka tattauna da shi yakan baka fuska ba juya yake baka baya ba ko da kazo zaka yi magana da mutum sai kaga ya juya baya kaga ba magana to ma dallada abin ganawar ka kai annabi sallallahu alaihi wasallama mudhi'un minka wadda tana mai haske daga gare ka hasken ka shamsi kamar rana fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi yasa ya tabbata a cikin sahihul bukhari hadithun rubayyah bint muawwiz take cewa in ka kalli fuskar annabi sallallahu alaihi wasallama saboda tsananin haske yace to zaka iya cewa ash-shamsu taliatu kai rana ta fito a cikin dare da zaka hadu da annabi kaga fuskar sa saboda haske da take da shi sai to zaka iya cewa mai magana zai iya cewa rana ta bayyana rana ta bayyana an gani haka yazo a riwayar Jabir bin Samra cikin sahih Muslim wata rana wani na tare da shi sai kama maganar sifofin annabi kyawun annabi fuskar sai yace kai fuskar annabi ai misli saifi kamar takobi take sai Jabir yace la fuskar annabi misli shamsu wal badar wa kana mustadira fuskar annabi ai kamar rana take kuma kamar wata take kuma a zagaye take kai baka iya tashbihi ba ya zaka kamanta fuskar annabi da takobi takobi da adda tsawo fuskar annabi kuma ai a zagaye take sai dai ka kamanta ta da rana ita da ita ma zagaye ya nuna kai baka da balaga Allah ya taimaka eh to wannan yana cikin sahih Muslim yace lailatul darra'u dare mai tsananin haske asfarat wanda ta yi haske anhu saboda kai saboda wannan fuskat wanne ne dare mai tsananin haske ce lailatul maulidi shine daren da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam allazi kana lid-din wanda wannan daren ya kasance ga addini sururun farin ciki bi yaumihi saboda yinin sa wazdiha'u da kuma alfahari da takaba duk wanda an musulmi ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama to yaji farin ciki sannan kuma yayi alfahari sannan bushural hawatifi bisharori na aljannu masu kiran masu kiraye kiraye da sauran mutane to bisharorin su watawalat sun dinga bibiyar juna duk inda haka ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama zaka ji sauti amma baka ganin me sauti shake kira al-hataf daga nan ne aka kira wata hatif gashi kana magana da mutum amma baka ganin sa kuma kana jin sauti so al-hataf kenan ko ka ji dai aljanna kiran sunanka amma baka ganin sa to darin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama an samu bisharori na masu daga sauti suna bibiyar juna me suke cewa an kadi walidal mustafa tabbas an haifi abin zabi shine annabi sallallahu alaihi wasallam wa haqqal hanau kuma suna cewa farin ciki ya tabbata to daga wannan suka ce kaga kenan za a yi maulid kenan ana yi maulid wanda ai ba ma annabi ba an kamawa mutum haihuwa yayin farin ciki bale annabi sallallahu alaihi wasallam kai fa aka wa haihuwa ko wani naka kai yi ne bale annabi ai duk musulmi dole ne yayin farin ciki da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan ne mahallin ne zai ba ba shine mahallin jayayya ba ya za a yi farin ciki shine abin tambaya ne yaya za a yi farin ciki sai mu koma mu ga sahabbaiya suka yi tabi'aiya suka yi matan manzon Allah ya suka yi ƴaƴan sa ma ya suka yi duk yadda zaka so annabi wa ƴanda sun fi ka san shi to wanga shine abin jayayya to da aka mutu ya ce riga kai ba ka ce a ni ina farin ciki da haihuwar annabi sai ko ni an kawo haihuwa ina murna ina farin ciki bane ta annabi wanda ya zo a dalilin shi na zama musulmi kake ce ba wannan abin da ya za a yi murna ya za a yi farin ciki kai ka zo da wasu abubuwa ni ko ban gan su rubuce ba akwai bagabata waɗanda da ni da kai duka mun yi ittifaki da sun fi musamman zan Allah to sai mu koma ga rayuwar su mu koma cikin littattafai mu ga yaya suka yi wannan farin ciki shi kenan jayya ta kare to haka ake tattaunawa ta ilimi a gani so haka ba musulmin da zai soki farin ciki da haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farin ciki da haihuwar manzon Allah daban abinda kuma kai za ka yi wanda shari'a ba ta san da shi ba daban ko ba haka bane ai yana cikin murna da samun haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama imani da shi da kwaikwayo da halayensa da ɗabi'unsa mutumin da baka so kana kwaikwayonsa to har da zai yi abu kana kokarin ka kamanta kanka da shi a cikin wannan abu kuma kullun zaka yi masa salati zaka yi masa addu'a duk wanda yana cikin maulidi murna kullun sai kawo manzon Allah salati sai kai mai addu'a to wannan ita ce su ba su har yanzu hayaniya kawai suke yi ba su san ina ne mahallin da za a yi sai dai kawai a ce ba a san annabi makiya annabi ne ba sa farin ciki da haihuwar annabi duk musulmi dole ne ya farin ciki da haihuwar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan ke saboda wannan baiti bai da wata matsala tabbas muna farin ciki kuma muna murna da haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba za a cikin wannan ba za mu yi abinda matansa da ƴaƴansa da sahabbansa abokaninsa ba su yi masa ba tunda dalilin da su yi haka ɗin ya tabbata shine na samuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce iwanu kisra ginonin kisra sarkin Faris manyan ginoni na alfarma da yake haduwa ana meeting ana tattaunawa wata da'a sun dinga rugujewa suna rushewa a wannan ranar sai ce walaula ayatun badan da wata mu'jiza ba minka daga gare ka kai annabi ba ta da albina uda wannan ginin bai rubuje ba dan yayi shekaru ɗaruruwa dubbanai su kansu da wannan ginin ya rubuje sai da suka yi mamaki na harko dai ba wanda ya buge ginin ba ruwan sama aka yi ba ba wata tsawa an kai ba ai komai ba haka kawai an ka bene hawa goma sha wani abu kawai yana rubujewa saboda an nuna musu alama cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana sannan yace kullu baitin ko kullu baitin narin duk wani gida da ake hura wuta a ciki saboda su masu bautar wuta ne su Faris mutanen Faris to akwai wata wuta da suke hasawa an ce akwai wutar da shekara 2000 bata mutu ba ana hura ta sai da ta shekara 2000 sun gina wani gida sun zo sun hasa wannan wutar to shine yace wagada fi sai wannan gidan da ake hasa wuta a ciki ya zama kurbatun bakin ciki wa bala'un da musiba ga masu shi min humudiha saboda mutuwar wutar cikin wannan daren haka kawai aka ga wutar ta mutu ga ginoni sun rushe na benaye sannan ga wutan nan da ita ce matsayin Allahnsu abinda suke bauta shekaru masu yawa kuma gashi ta zo ta mutu ba ruwan sama an kai ba ba wasu suka zo da ruwa sun ka kashe ta ba haka kawai ta mutu sai bakin ciki ya same su Allah Allah ya mutu to ina magana farin ciki babu ko wa uyunun da wasu irin mare-mare na ruwa koramu na ruwa na mutanen wani kauye da ake kira Sawata lil fursi ga su fari sawadin garat sai wayannan koramu gaba ɗaya sun ka nutse sun wurin ya koma hako gaba ɗaya sai yace a fahal shin kana iqfa'u wannan mutuwar wutar ta kasance ne linirahim ga wutar tasu biha a dalilin wa'annan mare-mare ba su bane kawai wata mu'jiza ce Allah ya saukar ma'ana ba waccan korama ce an ka koruro wanda ta zo ta kashe wutan nan ba saboda su ruwan haƙewa suka yi to shine yace shin wannan mutuwar wutar tasu da suka shekara 2000 suna hurawa shin ruwan nan su ne suka kashe ta tasu bane kawai dai mu'jiza ce ta haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace maulidin lokaci ne na haihuwa dama an ce maulid yana iya dokar lokacin da aka haihu time maulid yana iya dokar makamin wilada inda aka haihu an gane maulid yana iya dokar abinda aka haifa eh to kai kace zaka yi maulidi wanne zaka yi makka da an kai ta annabi makkan zaka wa maulidi koko lokaci koko shi annabi kaga har yanzu ba su bambance mana ba ya gabata a ce duka suna maulidin su to sai ga mun same su kuma mafi yawancin su suna adawa da makka saboda wanda ke rayuwa cikin makka din ba nasu bane wanda kuma an ce maulidi duk ya shafi waɗanga abubuwa guda uku inda aka haifi annabi lokacin da aka haifi annabi da shi din da aka haifa duk kalmar maulid duk tana iya dauka kana minhu wanda ya kasance daga annabi fi qali'il kufri a cikin taurarin kafirci. An ce akwai wani tauraro da kafirai ke bauta. To ranar da za a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ranar nan bai hito ba. Boyewa yi. Kuma kullun sai ya fito sai su fito daga garin suna bautarsa su Qurayshawa. To sai daren da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai tauraron ya boye yake hitowa. Su ma an musu wa'azi ko ba a musu ba? Kun ga an musu kamar yadda an kawa Farisa ko? Sai ce wa balon alaihim su ma tauraron kafirci ko kuma ranar haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama fi tali'il kufri a cikin tauraron kafirci wa balon alaihim ya zama musu azaba gare su wa waba'un da kuma annoba. Cikin daren sai Allah ya kawo musu wata annoba da yawa wasu ma sun kai ta mutuwa. Da yawansu saboda tauraron ke fitowa wanda bai da lafiya ya zo ya roƙe shi ya ba shi lafiya mai buƙatar arziki wanda ke son ya yi tafiya wanda da mutu bai hito ba. To tunda Allah bai hito ba wa za ta ga yawa buƙatar ka? Babu Allah yanzu nasu. Sai ce fahani an bi murna ta tabbata bihi a dalilin samun Annabi sallallahu alaihi wasallam. Alfadul falala ta tabbata li amina ta ga mahaifiyar shi Amina. Allazi shi Annabi bihi a dalilin sa shurrifat Hawwa'u an ka darajanta mahaifiyarsa ta farko ita ce Hawwa'u. Cikin darajojin da nana Hawwa'u ta samu to akwai kasantuwar cewa Annabi ɗaya ne daga cikin jikokinta. Saboda haka nan ba Amina ɗaya a da daraja ba illa dai tata ta fi ta saura. Sai ce man wa zai lamunce min li Hawwa'a ganana Hawwa'u annaha hamalat Ahmada a ce da a ce ita ce ta ɗauki cikin Annabi Muhammad. Da duk duniya ba macin da za ta yi falalarta, ba macin da za ta yi darajarta, amma sai Allah bai bata ba sai aka baiwa Amina. Au annaha bihi nufasa'u ko kuma a ce ita ce ta yi naƙudan haihuwarsa. Kaga da za ta tara lada da daraja mai ɗimbin yawa. Sai ya ce yau ma ranar da ibnatu wahabin Amina ɗaya wahab nalat ta samu bi wada'ihi a dalilin haihuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama min fakharin na alfahari da takama da ɗaukaka. Wanda annisa'u sauran matan duniya ma lam tanalhu ba su same shi ba. Wannan falalat da ɗaukakar da takamat su matan duniya kaka ba su same shi ba. Wa atat ita Amina ta zo ma ƙaumaha mutanenta bi afdala da mafi falala mimma hamalat qablu Maryamul Azra'u mimma daga abin nan da Maryamul Azra'u Maryam wadda abu durwa wadda bata taba aure ba ita ce Al-Azra wadda adda budurcinta bata ma yi aure ba ita ake kira Al-Azra. Sai ce to nana Amina ta zo da abin da yafi falala sama ga wanda nana Maryam ta dauki cikin sa shine Annabi Isa. An gane? To haka ta fuskar daraja kaga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yafi wa yafi Annabi Isa. Wa in kana shi kan shi Annabi Isa yana da daraja yana da falala amma bai kai ta Annabi ba. Sai ce al-amlaku mala'iku shammatatku sun ce da shi yarhamukallahu idh wada'athu lokacin da Amina ta haifi Annabi. Malaman tarihi suna hakaituwa daga wata mata mahaifiyar Abdurrahman bin Auf da ake kira Ash-Shifa'u ko Ash-Shafa'u. Ita ko da aka haife Annabi tana guni tana wuri. To da aka haife shi sai ya Ash-Shafa'u sai mala'iku suka ce da shi yarhamukallah. Shine ma'anar shammatatul amlaw. To daga nan ne aka sunnanta Ash-Shafa'u. Sai ta zabo addini in mutum ya yi shawara ya ce alhamdulillah kai kuma sai ka ce da shi yarhamukallah. malaman tarihi suna rubuta wannan a cikin littattafan su. Shine yace ash-shafa'u matar da ake kira shafa'u mahaifiyar Abdurrahman bin Auf wa shafatna bi qawliha, ita tawarkar da mu ta faranta mana rai bi qawliha, da magana ta cewa lalle an yi haka, an haife annabi lokacin da aka haife shi yace yayi ash-shawa sannan yace alhamdulillah, sannan an ji mala'iku sun ce da shi yarhamukallah, dan su ba su da wurin lokacin da za a haife su Jibrilu da sauransu mala'ikun rahama. Wannan ita hamziya kun ji tsarin ta ko, sai mu takaita nan wani sati, sai mu tashi shafi na hudu. Abin da muka faɗa Allah ya sa masa albarka kuskure, kuma Allah shi yayi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Duk da wani hudu kwanan wata ba ko, sha uku ga watan Shawwal shekara ta 1441 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da hudu ko biyar ko to ga watan shida miladiyya haifar annabi Isa dan Maryam shekara ta 2020, wanda shine darasi na farko. Sai wani sati insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.